بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 7 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, wanda ya dace da lissafin 9 ga watan November shekarar miladiya 2024. Wannan shine darasi na 15 insha Allah cikin jerengen darussa daga littafin Qa'idatun fil Mahabba, wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi cikin turat ne na Sheikhul Islam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah, daga cikin littafansa masu albarka kamar yadda kusan dukkan littafansa haka suke. Ya tattauna mana akan matsalar ta shafi ka'idojin shari'a game da ɗabi'ar ƙauna da kuma ibada ta soyayya wanda bayi suke ma ubangiji, wanda kuma bayi suke fatan su samu tagomashin ƙaunar Ubangiji daga soyayyar da suke masa, da kuma maganganu da suke da alaƙa da wannan mas'ala ta gaffa mabambanta. Idan za a iya tunawa, malam ya mana magana a darasi da ya gabata game da kashe-kashen al-ladha, wato daɗi. Daɗi da ɗan adam yake ji a duniya, malam ya mana magana akan kala uku wanda su ne ru'usul aqlam. Akwai al-ladhatul badaniyya ko al-hissiyya, shine jin daɗi da ɗan adam yake samu daga abinci ko abin sha ko sutura ko abin aure. Wannan shine physical, wanda muka ji cewa akwai tarayya tsakanin ɗan adam da sauran wasu halittu ma a wajen wannan. Shi yasa wannan shine adna maratibul ladhat, abinda za a ci ko a sha ko a yi aura. Wannan shine adna maratibul ladhati, domin ɗan adam yana tarayya ma da dabbobi a cikinsa. Akwai kuma na biyu, shine al-ladha ar-ruhiyya, al-ladhatu ruhiyya ko al-ladhatu al-aqaliyya al-ilmiyya afwan, wadda Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim a cikin Rawdat al-Muhibbin ya kira ta da suna ar-ruhiyya. Ita ce wata shafi ilimi da fahimtarsa da sanin Allah. Abinda mutum ya sani na ilimi yakan bashi wani daɗi na musamman. Sannan kuma akwai al-ladhatu al-wahamiyya al-khayaliyya ko al-fikiriyya, shine tunanin mutum game da in ana ganin girman shi ko ana jarasta shi ko an san mutuncinsa ko an bashi an yi according masa irin mutuncin da yake gani ya cancanta, to wannan yana sa ya ji wani daɗi a cikin wahaminsa. Wannan su ne aqsamul ladhat guda uku da malami mana magana a kansu a wancan darasin, wanda mun ji ya faɗi cewa abinda ke da alaƙa da ilimi da sanin Allah, wanda zai gadar da bauta Allah ya gadar da taqwa, to shine ladza wanda take wanzuwa. Amma waɗancan ba su da wanzuwa kwata-kwata. Yana cikin mana wannan bayanin ne, lokaci ya ƙure za mu tashi inda malam yake cewa waladhatul jannati aidan tatadha'afu wa tatazayadu kama yasha'u Allahu ta'ala, فإن الله يقول كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتي ولذات الجنة دائن دا أن أدن ذي سامو مسلمي مؤمني ودى الله يباش الجنة وبنجي الله كسام سامو إذن يسامو أنن دائن كشي أنن دائن يكن يتداعف يكن ننكو wayata zayadu yakan kakkaru kama ya sha Allahu ta'ala gurgudan abinda Allah ya so. Fa inna Allah ta'ala yaqulu, saboda Allah yana fada kama zakarahu nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih, kamar yana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi ingantacce hadisul qudsi wanda ke cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce a'adattu li ibadis salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah ya ce na tanadar ma bayina na gari bayina salihai a cikin aljanna na tanadar musu wani irin jin dadi wanda dan adam idansa bai taba gani ba wani irin jin dadi wanda kunnan dan adam bai taba jin labarin irinsa ba kuma zuciyar dan adam ma bata kai ta iya tunano ko ta ainihin fahimci tsananin dadin ba duk abin da ake fada ana kwatance ne gurgure dan adam zai fahimta amma asalin abin da ke cikin aljanna na dadi dan adam ba zai iya gane shi ba sai in ya gani wannan hadisi ne yana cikin bukhari da muslim wa qad qala allah ta'ala fi kitabihi kuma allah ya fada cikin alqur'anin sa cikin sajada da yake cewa fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratu a'yun min qurrati a'yun babu wani rai da ya san abin da allah ya boye ma yan aljanna na abin jin sanyin ido kamar da kuma yake fada a cikin zukhruf wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun a cikin ta akwai duk abin da ke sa rai ya ji dadi duk abin da ke sa ido ya ji dadi akwai shi a cikin aljanna sannan kuma mafi girma fiye da wannan wa antum fiha khalidun ba za a ce a fita ba shi dadin duniya duk dadin sa ana barin shi ko shi ya bakka ko kai ka bar shi ko ga ka gashi ba za ka iya kaiwa gare shi ba ko alƙalmin dadin ma su canza kana saukaci dadin ma a hana ka ko ya zama baka da lafiya ko dadin ya ƙare ko kana ganin wata daraja ce da kake da ita da yanzu baka da ita kaga babu khuludi a ciki shi yasa ake kiran shi da suna mata'un qalil wani dan kankanin jin dadi ne malam ya ci gaba da cewa wali hadha to saboda haka ne ba'atha Allahu ar-rusula Allah ya aiko manzanni mubashirina dan su yi albishir ga wanda ya imani wa munzirina kuma su ja kunne su tankiya ga wanda ya kangare mubashirina bi ni'matillahi tammati fi jannatihi liman ata'ahu su yi waɗanda suka yi wa Allah ɗa'a suka bi manzanni a musu bishara da cikakkiyar ni'imar Allah a cikin aljannarsa fattaba adh-dhikra alladhi unzila alayhi wanda ya bi manzanni ya bi abin da Allah ya saukar musu da shi wasta'amala al-qist alladhi bu'ithu bihi ya aiki da ka'idojin adalci da Allah ya aiko su wa mundirina sannan su ja kunne bi ta'zimihim iqab Allah su nuna girman uqubar Allah da kamun sa liman a'rada an dhik an zalika ga wanda ya kauda kai daga barin bin ambaton Allah da aiki da dokokin Allah wa asahu ga wanda ya saba musu fa kana min az-zalimin ya zama daga cikin azzalimai kafirai ko fasikai wa qala ta'ala kuma Allah yace ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma Allah yace ihbitu minha jami'a ku sauka daga aljannan nan ku gangara ƙasa ga baki ɗayan ku asali mutum biyu annabi adam da ainihin matarsa alaihi assalam hawwa alaihi assalam amma da aka zo sai aka ce sai aka yi badlul ihtimal wato da ku da zuriya ku da aka ce ba'dukum li ba'd ba a ce ba'dukuma ba saboda waɗanda za su biyo bayan su za su zama jam'i ga baki ɗaya kisa wannan da aka ce ihbitu din aka yi amfani da jam'i ba'dukum li ba'din aduwwun za ku zama sashen kuna gaba da sashi mu'mini na gaba da kafirai kafirai na gaba da mu'minai haka kuma ma a cikin mu'minan akwai matsaloli ire-iren waɗannan fa imma ya'tiyannakum minni hudan nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuma shari'a ta zo muku fa man ittaba'a hudaya zan aiko da bayani na shari'a wanda ya bi shari'an nan fala yadillu wala yashqa ba zai bata ba kuma ba zai taɗi ba ba zai tsiya ba wa man a'rada an dhikri wanda ku ya kauda kai daga barin ambatona fa inna lahu ma'ishatan danka shi kan zai shiga rayuwa wadda take danka wadda take babu nutsuwa a cikinta babu labtu ma'ninata walan sharaha sadri shine danka kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar alqiyama kuma zamu tashe shi a makanci wanda ke cikin soto da hakimin ku wa qala ta'ala kuma Allah yace faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzun wanda ya bi shari'ata to babu tsoro a tare da su ko babu bakin ciki walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina wanda ku suka kafirce sai kareta ayoyina inji Allah ulaika ashabun nari wadannan sune yan wuta kun fiha khaliduna su masu tabbata ne a cikin wuta Allah ka tsare mu daga wuta sai mallan bayan da ya gama wannan muqaddima sai ya ce wa qad ghalatil mutafalsifatu min as-sa'iba min as-sabi'ati wal mushrikiina wa nahwihim masu aiki da falsafa cikin sabi'awa masu bautan mala'iku dinnan da mushrikai wato maguzawa wa nahwihim da ire-iren su sun fada cikin kuskure wa man hadha hadwahum da su da waɗanda suka bi tafarkin su mimman sannafa fi asnafi hadhihi al-ladhat da gaskin waɗanda suka yi rubuce-rubuce akan nau'o'in waɗannan ababen jin dadin dan adam karrazi kamar al-fakhrur razi fakhrur razi kamar yadda aka sani ba a san wani malami cikin masu dangantuwa ga musulunci wanda ya kai shi zurfafawa al'amarin falsafa ba a san wani kamar shi in dai malami ne dake dangantuwa da musulunci to babu mutumin da ya kai al-fakhrur razi samun tagomashi da zurfi a cikin ilimin falsafa bayan yayi zurfi ya ilimin fiqhu da ilimin usulu ya san ilmomi na abinda ake ce ma pure sciences su chemistry din nan da physics da mathematics da geology da medicine da waye duk waɗannan ilmomin yana da tacewa a cikin su ya da littafai sun fadari malami ne iyakan malami ta fuskar waɗannan ilmomi da Allah ya bashi fatahi akan su sannan yayi tafsiri har guda biyu akwai mafatihul gaibi babban tafsirin shi akwai kankani ya rasu shekara 606 bayan hijira malami ne duk inda ake neman malami indai ana magana karatu to ya kai to wannan falsafa da ya sha ta cika mai ciki sai ta ruda shi gaba ki daya aka wayi gari idan yazo yana kokarin yayi bayanin shubuhohin yan falsafa dan ya kawo ya warware su sai kaga ya kai matuka wajen yin bayanin shubhar wajen warwarewa kuma sai ya kasa shi sa suke cewa yana ba wato abokin gaban shi makaman da ya fina shi nagarta to akwai tafin shi da Ibn Taymiyya yayi maraddi shine ta'sisu taqdis Ibn Taymiyya mai sharaddi sosai a cikin dawata adir taru dal aqli wal naqal shine mai wannan kamar yadda wannan mai wafayatul ayan Ibn Khaldun yake ambata shine wanda daga ƙarshe da rudani ya kai rudani sai da kawai dai sake komai shine yake fada wannan waka cewa abin nan me yake cewa ne ma magana shi da yake fada cewa walam nastafid min bahatina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yace ba mu ci riba komai a cikin binciken da muka yi tsawon shekaru ba sai dai kawai mun tattara an ce kaci haka yake cewa yana nadamar irin lokacin da ya bata a cikin rayuwa sai zahabi ne go tarjuma sa zaka yi mamakin girman al'amarin wannan malami amma da zahabi mun tarjuma sa a cikin sura alamin nubala ya gajirai saboda matsalolin da suke cikin tarjuma duk da yake a cikin tarihul islam ya dan fadada amma a cikin littafin sa sura alamin nubala wanda al'ada yakan tsawaita tarihin malamai da suka shahara suka yi gwagwarmaya kuma ake da sabani na ra'ayi akan matsayinsu amma da yazo kawai abin da yake cewa yace wa qad badat minhu fi tawalifihi balaya wa azaimu wa sihrun wa hirafatu yace matsaloli sun faru bala'o'i da manyan maganganu masu nauyi da sihiri da karkata domin halitta ce da shi akan sihiri na musamman as-sirrul makhtum fi sihri wa mukhatabati an-nujum yana a cike yake fada muqaddima cewa yayi ne dan ya tace abin da yake ingantacce daga sihiri daga wanda bai inganta ba shi komai sai yake sai ya tace ka abin da ba zai tace ba kai zaka zo kwata kace zaka tace ta yace saboda ya cire abin da ya saba musulunci a cikin wannan sihirin Allah ya gafarta mai kamar yadda zabi yake cewa yace wallahu ya'fu anhu Allah ya gafarta mai fa innahu mata ala tariqatin hamida saboda karshe ya mutu akan hanya ta gari wallahu yatawalla sara'ir ki Allah shine majibincin sirrori to razi Ibn Taymiyyah ya mai raddi sosai, saboda a wannan zamanin Allah ya ba shi karkuwa, ko mutum ne mai fasaha, don yana wa’azi da wuya ya hudu ba Juma’a kawai wa’azi masallaci ba barke da kuka ba a tarihin shi. Allah ya ba shi fasaha, saboda haka ya samu karkuwa sosai a gun mutane. Ibn Taymiyyah kuma ya taho a bayan zamaninsa, kusan ƙarni ɗaya ne tsakaninsu, bai ma kai ƙarni ba. Saboda haka Ibn Taymiyyah ya matsa sosai wajen yi masa raddi don tona asirin ɓarnatocin da ya kawo, da sunan cewa tauhidi ne, da sunan cewa raddi ne ga ‘yan bid'a, da sunan cewa karantarwa ce ta shari'a. Allah ya gafarta masa. To shi za ka ga da yawa Ibn Taymiyyah da ya yi magana sai ce kamar Razi. Saboda Razi kuma a wannan babin yana da littafin Aqsamul Ladhdhati. Aqsamul Ladhdhati wanda ya yi magana a kan waɗannan abubuwa a mabambanta guda uku. Wa ghairihi da shi da waninsa fi amri hadhihi ladhdhati fi dunya wal akhirah. Da batu a kan ababen da ake jin daɗi da su a duniya da lahira. Hatta jarrahum dhalikal ghalatu ila ad-dinil fasidi. Wannan kuskuren da suka yi wajen fahimta menene abin daɗi a duniya, meye abin nema na daɗi a lahira, suka kuskure manhajin shari'a wajen fahimtar ma'anar concept na abin da ake nema na daɗi. To daga nan sai suka ƙirƙiro abubuwa daban-daban wanda suke na kuskure a hatta jarrahum dhalika al-ghalatu ila ad-dinil fasidi fi dunya bil itiqadatil fasid. Har wato wannan ya ja su zuwa ga kuskure wajen abubuwan da suke na kudirce-kudirce na barna, wal ibadati da ibadoji, waz zahadati da tafarki na gudun duniya alfasida, wanda suke duka na barna ne. Wa ila takdhibi bi haqiqati ma akhbara Allah bihi ala alsini rusulihi min wa'adihi wa wa'idi. Kuma haka ya kai su zuwa ga ƙaryata asalin haqiqanin abinda Allah ya bada labari na abinda yake ya faɗa a bakin annabawansa na alƙawarin ni'imarsa da azabarsa. Suke ganin ai ni'imar ma ba ita bace, ba wannan ni'imar ce abin nema ba. Fasaru tarikina lima yanfa'uhum min ladhdhati dunya wa mu'ridina amma khuliqu lahu min ladhdhati al-akhirah. Saboda haka suka yi watsi da abin da zai amfane su na abin jin daɗin duniya, kuma suka kuskure wajen neman abin da zai amfane su na jin daɗin lahira. A duniya ga abin da Allah ya faɗa shi ne mai daɗi, suka ƙi a wuri cin abincin mai kyau, cin halas, faɗin gaskiya, neman ilimi na shari'a da abubuwan da suke masu amfani a duniya, suka kau da kai daga barinsu. Daga nan kuma suka kuskure neman na lahira ɗin. Yace wa muta'abdina an zalika bi akhdhi ma yadurru, suka kuma canza wannan abin da ɗaukan abin da zai cutar da su, mimma yadhunnuna annahu ladhdhatun fi dunya, abinda suke tsammanin cewa zai musu amfani yana da daɗi a duniya. Aw musilun liladhati fi dunya, ko kuma abinda yake wasila zuwa ga jin daɗi din. Wa hum fi dhalika, sai zama abinda suka yi kawai shine in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al-anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, suka zama babu abinda suke bi illa zace-zace da abinda ran suke so, alhalin shari'a ta zo musu daga Ubangiji. Fajahilu al-maqasida wal wasa'ila, suka kuskura manufa da hanyar tafiya zuwa ga manufar. Manufa ta tsira suka kuskure ta, hanyar da za su musu tsira suka kuskure ta. Manufa ta samun lafiyayyen rayuwa a duniya da lahira suka kuskure ta, hanyar da za su musu kai ga haka ma suka kuskure. Fakanu dalina, suka zama ɓatattu. Yaqsiduna ma yanfa'uhum wa yaludhuhum wa hum la ya'rifuna ayna maqsudihim wala tariqi ilayhi, suka zama sun kuskure bin hanyar abin da zai amfane su ko ya sa su ji daɗi, ba tare da sun san ina ne hanyar da za su bi ba. Wasara ammatuhum guwatun, mafiyan suka zama ɓatattu. Munhamikina fil ladhdhati allati tadurruhum, suka nutsa cikin ababen jin daɗi wanda za su cutar da su. Wan nasara, yace haka ga kiristoci su ma, daru'uhum fi ba'di zalika, sun yi kamantakekeniya, sun tafi kafada da waɗannan mutane a wani sashi na haka. Hina kadzabu bi kathirin mimma wu'idu bihi fil akhirati min al-ladhdhat, yanda kiristoci suka kareta da dama daga cikin abin da aka musu alƙawari na ababen jin daɗin lahira. Wadallu bimabtada'uhu min al-ibadat, suka ɓace da abin da suka ƙirƙiro na bauta na ruhubaniyanci kenan. fakanu dallina, suka zama su mabatattu, kama qala ta'ala, kamar da Allah yake cewa wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil. Allah yake kar ku bi tafarkin mutane wanda suke hakika sun riga sun bata tun kafin yanzu, kuma sun batar da mutane da yawa, sun bata daga tafarki madaidaici, sune kristoci ad-dallina. Ga abin da aka ce su yi ba shi suke yi ba. Wali hadha yaglubu ala awamihimul ghayyu wattiba'u shahawatil ghayyi. Saboda haka zaka ga gama garin cikin su da dama suna cikin wato bata da bin sha'awa-sha'awa wanda ke kai su ga bata. Illam yahrimu alaihim shay'an min al-mata'im wal mashari. Saboda babu abin da aka haramta musu, malaman su ba su haramta musu komai na abinci ko abin sha. Kirista ga abin da aka faɗa mai a littafinsa na alheri, cewa yayi kaza kai yayi kaza, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bi shi ya kuskure wadannan. Saboda haka ga kirista a yanzu ba yi da wani abu haram. Duk abin da aka haramta zai ci mushe, ya ci alade, ya yi zina, duk abin da ya ga dama ya ci riba, kuma yana ganin daidai ne. Ba shi da haram. Tare da cewa kuma a littafin da aka saukar musu na sama, Injila duka akwai bayani game da waɗannan abubuwan. Za ga sun lalace ga baki ɗaya, addinin su ya lalace. Wa amal yahudu fahum a'lamu bil maqsudi wa tariqi. Su yahudawa su ne da suka bata akan ilimi. Saboda sun san tafarkin, sun san manufar tafarkin. Lakinnahum ghuwatun qusatun. Sai dai batattu ne masu bushasshiyar zuciya. Maghdubun alaihim. Saboda Allah ya fushi da su. Su babu wani tausayi a cikin al'amuransu, babu a tausaya musu, saboda su sun bata ne a bisa ilimi. Su kuma kirsoci sun bata ne a bisa jahilci, a bisa rashin sani. Wa yatabayyanu zalika bi aslihi. Shi to ga kuma wasu ka'idoji guda biyu da su bayyana maka duk wannan tattaunawa da ake. Ahaduhuma, ka'ida ta farko, annahum i'taqadu anna ladhatil hissiyya wal wahmiyya laysat ladhatun fil haqiqa. Ka'ida ta farko da tabbatar da su shine suka dauka cewa alladhal hissiyya, jin dadin nan da ya shafi abinci da abin sha ko aure ko sutura ko wajen kwanciya, da kuma alladhal wahmiyya, jin dadin da ya shafi ai maka kyakkyawan fahimta, ai maka kyakkyawan ambato, suka ce wannan kwata kwata bai da wani amfani a gurdan adam. Wa inna ma hiya daf'ul alani, kawai tunkuɗe cuta ne, kamar magani ne, bai da amfani sai in baka da lafiya. Saboda haka abinci bai da wani amfani sai in yunwa da ta dame ka, kawai zaka tunkuɗe ta. Haka abin sha. Wa rubbama hassanul ibarata faqalu, sukan faɗi maganar da siffa mai ban sha'awa su ce laysal maqsudu bi hatta na'ud, da abinci da abin sha da sutura da sauransu manufarsu ba wai dan aji ni'ima bane. Wa innamal maqsudu biha daf'ul alam, dan a tunkuɗa tsanani ne ko raɗaɗi. بخلاف اللذات العقلية الروحية ما بند جن دائي نقلوا نتشكر روحي نئلي ميدن لنكين دا سنة الله. فإنها هي اللذات فقط سكت شوى ننشيني كدأي أبن دائي وهي المقصودة لذاتها فقط شيني كدأي أبن دائي كي نفاتا دن كان كنسا. وأن هذا يدفعنا أن تكون للنفوس بعد مفارقة الدنيا لذات حسية أو وهمية. فإنها ننسك سامو كسكورن شوى تونا ينا نكون idan mutum ya mutu, to babu wani sauran jin daɗin da jikinsa zai yi ko ƙwaƙwalwarsa za ta yi. To da suka yi inkarin ni'imar lahira, suka yi inkarin azabar lahira da ake yi wa jiki, cewa ai ruhi ne kawai yake da wannan abin nan, yake da wannan siffa. Wa inna ma yakunu laha ladhatur ruhiyya rauhaniyatun faqat, suka ce ai ladhar da ake samu kawai ta ruhi ce. Kajin da suka fada kuskure, cewa ai duk abin da za a ce aljanna akwai ciye-ciye, akwai shaye-shaye, akwai auren mata, duk wannan ya shafi jiki ne. Saboda haka kuma jiki bai da muhalli a lahira, bai da muhalli. Duk ambatan da za a mai aljanna a ce salamun alaikum, ana yabansu, ana zugunta su, wannan duk ya shafi abin nan wahami ne, da haka bai da rana a lahira. Abin da ke da rana a lahira kawai shi ne ruhi. Ruhi ne kawai. To daga nan suke wannan kuskura. Summa inna man dakhala ma'a ahlil milali minhum wafaqa almu'minina bi idharihi lil iqrari bima ja'at bihi ar-rusul. Yace to sannan kuma waɗanda suka shiga cikin ahlul milal, masu bin tafarki mabambanta, wanda suka dace da mu'minai, wajen bayyana ikirarinsu da abinda annabawa suka zo da shi da manzanni, wato sun yadda cewa annabawa daga wurin Allah suke kuma sun gazgata su fil jumla. Wa qala yace innama akhbarat bihi ar-rusul min al-wa'd wal-wa'id innama huwa amsalun madruba. Su sun yadda da abinda annabawa suka fada na alƙawarin da Allah ya yi na ni'ima ga wanda suka bi shi, da alƙawarin da Allah ya yi na azaba ga wanda suka cancanci hakan, sun yadda. Amma sai suka ce ba da gaske bane, an buga misali ne da tafahumil ammatil ma'ada ar-ruhani, da tafahumil ammatu al-ma'ada ar-ruhani, yadda dan adam zai fahimci makomar ruhi. Tunda ruhi wani abu ne da ba fahimce shi yadda ya kamata ba, to babu yadda za a yi kuma a yi bayanin makomarsa a fahimta yadda ya kamata. Saboda maimakon bayanin makomarsa sai aka yi kwatance da wani abu da ɗan adam zai fahimta wanda ya shafi jikinsa da ƙwaƙwalwarsa, saboda waɗannan abubuwa ne da ya sani. Saboda duk kwatancen da ake yi, duk maganar da ake ta lahira, kwatance ne ba haƙiƙa ba ce. Wa ma fihi min al-ladhati wal alami ar-ruhaniyyin, da abin da ke cikin lahira na da'i ko raɗaɗi wanda ya shafi ruhi. Wa rubbama yagrubu ba'dhum fa asbata al-ladhat al-khayaliyya, wasu su anan sukan faɗa babban mamaki sai su ce akwai ladza khayaliyya bina'an an an-nufusa yumkinu an yahsula laha min ishraqi al-aflaqi 'alayha ma yahsulu laha bihi min al-ladhati ma huwa min a'zami al-ladhat al-khayaliyya allati qad yaquluna hi a'zamu min al-hisiyya. Yace bina'an ala an-nufusa, suna faɗin haka ne saboda suna gina zancensu akan cewa su rayuka yumkinu an yahsula laha min ishraqil aflak, za a iya samun haskakuwa na daga ainihin aflak alaiha, na daga tsarin duniyoyi idan ya haskaka akan ruhi, ma yahsula laha bihi min al-ladha, wanda zai samun mata da jin daɗi, ma huwa a'zamu min al-ladhat al-khayaliyya, sama da na khayal din can, allati qad yaquluna, wanda sukan ce hiya a'zamu min al-hisiyya. Abin da yake cewa shi ne rayukan mutane, ruhaniyat na mutane suna da wasu stars, wasu tambari ko taurari da ke da alaƙa da su, lokacin haihuwar mutane da mutuwarsu, wannan abin da ke cikin bokanci din. To idan ruhin mutum ya dace da wani tauraro wanda yake mai haskakuwa, to shi ne yake samun ɗaukaka, shi ne yake samun farin jini, shi ne yake samun shahara, shi ne yake samun duniya ta zama wani wuri da ake ganin darajarsa. To wannan yakan saman masa da jin daɗi har a lahira. Suka ce wannan kuma jin daɗin tabbas yana sama da jin daɗin ci da sha da jima'i da sauransu. Ishi, to kaga wannan magana ce garibiya jiddan, domin wannan kwata-kwata ba ta da hujja. Dama magana ce karkatacciya, amma suka ɗauke ta suka ce ya alahira ma za ta yi amfani. To wannan shi ne asali na farko, cewa abin da ya ja su zuwa ga kuskure shi ne kuskuren ƙudirce cewa asalin abin da yake na daɗi na haƙiƙa ya taƙaici ne kawai akan daɗin da ruhi yake ji, banda daɗin da jiki yake ji, banda daɗin da ƙwaƙwalwa take ji. Suka ce da na ƙwaƙwalwa da na jiki duka ba daɗi ba ne. A'a, kamar yadda ka san magani ne da ake bai wa mai cuta don a kawar da cutar. To daga nan suka samu wannan kuskuren. Saboda haka sai suka yi inkarin abubuwan da Allah ya tanada na azaba ko ni'ima da za a yi wa jukkuna. Suka ce don shi jiki baya buƙatar jin daɗi ko jin raɗaɗi. Ina fata mun gane wannan. Wal aslu thani, na biyu, an al-ladhat al-aqaliyya allati aqarru biha lam tahsul lahum. Abinda suka tabbatar din na jin daɗin ruhi, to kuma shi ba su taɓa jin shi ba. Ta yaya suka tabbata akwai shi? Wanda suka ji kuma sun yi inkari. Ba shakka sun taɓa jin daɗi a jikinsu ko daɗi a ƙwaƙwalwarsu, amma sun yi inkari sun ce babu. Shi kuma wancan na ruhin ba su taɓa ji ba. Walam ya'rifu tariqan ilayha, ko ba su san yadda za su kai gare shi. Bal zannu anna dhalika innama huwa idrakul wujudil mutlaq bi anwa'ihi wa ahkamihi. Domin kawai abin da suke tsammani shi ne riskar al-wujudul mutlaq, kamar yadda suke faɗa wannan da yarensa ne, Ubangiji shi suke cema al-wujudul mutlaq, wato samuwa ko take ba ta da wani ƙaidi, da da nau'o'insa da hukunce-hukuncensa abinda suka tsammani shine suna tsammanin sun san Allah a bisa yadda ya kamata su a tunaninsu a san shi alhali kuma ba su san shi ba wa talabul ladhata al-aqliya fi dunya bima huwa min hadha an-namati ila al-umur al-aqliya sai suka ce bari su nemi jin dadin duniya a cikin hankalinsu da irin wannan salon zancen wa takallamu fil ilahiyat suka fara magana akan abin da ya shafi ilahiyat wato theology ilimin tauhidi irin nasu bi kalamin haqquhu qalilun wa batiluhu kathir suka yi magana wanda abin da ke cikin ta na gaskiya dan kankani ne barnar da ke ciki kuma tafi gaskiyar ta yawa fa kanu talibin lilatil aqliya allati athbatuha bil aghdiyatil fasida allati tadurru wa tu'lim suka tabbatar da cewa lalle akwai jin dadi na hankali na ilimi kuma suka tafi neman sa amma da abincin da yake mara kyau wanda zai cutar da su ba zai amfana da su ba kamar yadda mutumin da yake ya dai dauka ci ya zaci cewa shan giya jin dadi ne kaga zai ji yana ta shan giya kuma cutar da kanshi mutumin da ya zaci cewa yin luwadi ko cin riba ko zina ko gulman mutane ko ƙarya ko sata ya dauka cewa jin dadi ne a duniya zai ji yana iya cutar da kansa to haka su ma da suka dauka irin wannan tauhidin na asha'ira da falsafa da irin na ka'idojinsu na yan kullabiya suka dauka shine ilimi sai suka tafi suna ta yin sa kuma sai ta cutar da su bai amfanar da su ba suka ji suna ta neman sa haka akthara min talabiha bil aghdiyatin nafi'a fiye da su neme shi da abinci wanda yake mai amfani bal kanu faqidina li ghadha'iha alladhi la salaha laha illa bi saboda haka sai suka rasa abincin ruhin wanda ruhi din ba zai taba samun nagarta ba sai da wannan abincin shine mene huwa ikhlasuddin lillahi bi ibadati wa la sharika la ruhi bai taba samun lafiyayyen abinci da lafiyayyen nagarta sai da ikhlasi sai da tauhidi sai da bauta Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya fa inna hadha huwa khassatun nafsi allati khuliqat lah wannan shine abin da yake bance ruhi wanda don haka Allah ya halicci ruhin wanda kuma ruhin ba zai taba samun nagarta a duniyan nan ko a makoma a lahira ba sai da haka la tasluhu illa bi ruhi bai taba gyaruwa yayi nagarta sai da bauta Allah da kadaita shi wala tafsudu fasadan mutlaqan ma wujudihi qattu kuma da dai ruhi bai taba lalacewa gabaki daya in dai akwai wannan tauhidin a tare da shi ko da ya samu wani jinsi ko wani ba'ali na lalacewa to yana nan da asalin nagartarsa bal man bata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna haka yabo anaku da ba'un amma mata yake kamata ya zama bal man mata wanda ya rasu wanda ya rasu wanda duk ya mutu yana shi da cewa Allah shi kadai ne babu abokin tarayya zai shiga aljanna kama sabata zalika fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min wujuhin mutaaddida min hadisi usman ibn affan wa abi dharr wa muad ibn jabal wa abi huraira wa itban ibn malik wa ubad ibn samit wa ghairihi yace ya tabbata hadisai kala daban-daban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki mabambanta nabi sallallahu alaihi wasallam tabbata cewa duk wanda ya mutu da imani sai ya shiga aljanna yace da kamar hadisin Usman ibn Affan sayyidina Usman dan Affan ya rawaito hadisi mai wannan ma'ana Abu Dharrin wa Abi Dharrin hauka Abi Dharrin al-Ghifari ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai wannan ma'ana shine hadisin nan na wa in zana wa in sarak ala ragmi anfi Abi Dharr Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi Allah yayi alƙawarin duk wanda ya mutu yana da la ilaha illallah zai shiga aljanna ko alama kana min al-amal wa in yace wa in zana wa in saraka ya rasulullah yace wa in zana wa in sarak Abu Dharr ya ƙara maimaitawa nabi ya ƙara maimaita mishi har ƙarshe yace mishi ala raga mai anfi Abi Dharr taka shi ma kuma in yazo kullun zai bada hadisin sai ya faɗa yace ala raga mai anfi Abi Dharr nabi sallallahu alaihi wasallam haka yace masa wa Mu'adh ibn Jabal da hadisin Mu'adh dan Jabal shine hadisin kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin Bukhari da Muslim nabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan jaki ya ce mashi ka san mai haƙƙin Allah akan bayi ka san mai haƙƙin bayi akan Allah ce Allahu wa rasuluhu a'lam yace to haƙƙin Allah akan bayi su bauta mashi kasu shirka haƙƙin bayi akan Allah idan sun bauta mashi ba shirka ya sa sa aljanna yace afala ubashiru bi hannasa bana ji ne mutane albishir da wannan ba nabi yace karkayi Allah ya take duk an sauna hadisi yana nan a cikin sunan da Bukhari da Muslim da sauran sunan da littafin kitabu tauhid ko haka nan akwai riwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anhu dake cikin Bukhari shine wanda sayyidina Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah man as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah waye mutumin da yafi kowa cancantar ceton karanan alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa allah mukhlisan min qalbihi wa mata ala al-iman ce wanda di ya fada la ilaha illa allah da zuciya daya yayi da ita kuma ya mutu da ita shine yake ishara zuwa ga hadisi Abu Huraira wa itban ibn malik da hadisin itban dan malik shine hadisin fa inna allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtagi biha wajha allah wanda diya fada la ilaha illa allah dan allah ubangiji ya haramta ma wuta ta ci jikin sa wa ubadatu bin samit da hadisin ubadatu dan samit wanda shi kuma shine riwaya ibnu hibban cikin sahih din sa da yake cewa man shahida alla ilaha illa allah wa la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama ko ala maryama wa ruhun minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace dakhala aljannata ala ma kana min al-amal wanda di yashi da Allah ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne isa annabin Allah ne ruhin Allah ne da ya wurga wa maryamu kuma kalmar sa ce ci shi ma dan aljanna ne sune maka duk wannan isharorin waɗannan hadisan haka a gurguje yace da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza kaga da hadisai ne da suke tabbatar da cewa wanda ya mutu da tauhidi ya tsira shi sa kullun kamar da ake ta ƙara fada cewa al'amarin tauhidi da nagartarsa da kudirce shi shine al'amari mafi girma da annabawa suka gode shi shine al'amari mafi girma kuma da ya kamata duk musulmi ya kokari ya ga cewa ya alkinta tauhidin sa babu matsala a gamar tauhidin sa ya samu ya mutu lafiya saboda wanda di ya mutu tauhidi to duk gwagwarmayar da za a yi duk fadi tashin da za a yi don Allah ya so zai kai labari wanda ku di ya mutu da shirka to babu wani sauran sa ran cewa zai samu wata rahama ya riga ya samu matsala kamar yadda nassoshin alqur'ani da sunna suka nuna shi yasa wa zama wajibi musulmi su ba da muhimmanci wajen karantar da tauhidi da karantar sa da kuma nakaltar sa a zuciyarsu da kudirce shi kuma shi karantar da tauhidi abin da yake nufi shine a tsaya a karance shi a hujjance a ilmance a bisa hasken alqur'ani da sunna ba wai ai ta hayaniya ai ta rudani ai ta har ka rasa ma mai tauhidin ba a ga suna a cikin ayoyin alqur'ani ga suna a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga suna a cikin littafin aqida da tauhidi kadaita Allah da gujewa duk wani abu da ke da alaka da shirka sawun shirka ce a cikin rububiyya sawun shirka ce a cikin uluhiyya da kuma shirka a cikin asma'u was sifat da gujewa duk wani abu wanda zai iya zama zari'a zuwa ga shirka da gujewa duk wasu hanyoyin samuwar shirka wajibi ne a gintse su a hukumance a ɗaiɗaiwa a wajen karantarwa da wajibi ne a bada muhimmanci wajen ganin cewa mutane sun tsira da tauhidin su lami lafiya domin su tsira a duniya kuma su tsira a alkiyama wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske Allah ka sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wala yakhludu fin nari min ahli at-tauhid ahad babu wani mutum mai tauhidi da tabbata a wuta bal yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dinarin min imanin duk wanda a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan girman kwandala na imani sai ya fita daga wuta aw mithqala sha'iratin kai wanda ma a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan girman kwayar gero ko da dawa sai ya fita daga wuta min imanin aw mithqala dharratin ko gurgurdan komayya min imanin sai ya fita daga wuta kamar yadda yake tabbatacce a cikin hadisai mabambanta malam yace wa qad takallamtu ala risalatil mabda'i wal ma'ad التي صنفها أبو علي بن سينا وزعم أن فيها من الأسرار المخزونة من فلسفتهم بما يناسب هذا مما ليس هذا موضوع يجي ناتتونا ناي بياني أكن واتو littafin al-kitabul risalatul udhuwiyya fi amri al-ma'ad ta Ibn Sina, shi ma wani babban dan falsafa ne wanda a ciki ya rubuta yace yana yace wai akwai surruri waɗanda suke taskatattu a falsafar su wanda suka shafi wannan bayani bayani akan ladda da makoma da sauransu yace ba nan ne wurin bayanin su yayi bayani a cikin darwa tsarin aql wal naql da kuma inda yayi ma shi wancan razi raddi bayan radda aql wal naql shine naqdu naqdu ta'sis yayi magana a cikin su da kuma cikin annubuwat yayi magana a nan ma yace wa bayyantu ma dakhala alaihim min al jahl wal kufr na bayyana abin da ya shiga cikin tafarkin nasu na jahilci da kafirci fi zalika cikin wannan al'amari min wujuhin ta fuskoki ba bayyana wanda suke a fili min lughatihim wa ma'arifihim allati yaqifuna alaiha yafqahuna fiha ichi na amfani da irin harshen su da irin ilimin da suke ganin sun fahimta wa ya'lamuna sihhata ma alaihi ahlul imani billahi wa rasuli kuma yadda za su fahimci ingancin mu masu tafiya akan tafarkin imani muke wa butlani ma hum alaihi mimma yukhalifu zalika min alhaqiqa na bayyana musu kuma abin da suke kai na barna da ya saba wa gaskiya wa in za'amu annahum muwafiquna li ahlil iman ko da yake wasu suna ganin su ma wai akan tafarki suke na madaidaici na'am yace gaskiya ne hum mu'minuna bi ba'd wa kafiruna bi ba'd sun yi imani da wani sashi kuma sun kafirce wani sashi dan haka zaka ga har ma akan dauki maganganun su a yi ma wasu yan bid'ar raddi dan ana daukan magana asha'ira ay mu'tazila raddi a dauki magana mu'tazila ay asha'ira raddi a dauki magana asha'ira ay ma yan khawarij raddi saboda akwai wani sashi na abin da suka imani da shi kama kad bayyantu aidan maratiba ma ma'ahum wa ma'a ghairihim min al-kufr wal iman fi ghairi hadha al-mawdi eh kamar yadda na bayyana kuma matakan kowace kungiya abinda take da shi na daidai da na kuskure wannan ga koma shi kuma kamar littafin shi al-furqan baina awliya ash-shaytan wa al-rahman da dayan al-furqan zaka ji ya tattauna a nan kowace kungiya sai za a yi mata adalci a faɗi daidanta da kuskurenta da inda ta dace da inda bata dace ba wanda kartu ma kafaru bihi mimma khalafu bihi ar-rusula nan ba ci kuma abinda suka yi sabani akai wanda suka saba wa annabawa wa ma amanu bihi da abinda suka dace da shi mimma wafaquhum fihi na abinda suka dace da annabawa akai ya musu ta kwarkwata sosai shi saka ga har yanzu wato waɗannan kungiyoyi na bid'a ba sa kaunar su ji an ambaci sunan Ibn Taymiyyah da su da ƴan tsakin su da duk masu bin tafarkin su ba sa kaunar irin tonan sililin da ya musu a duniya din ba samu malamin da ya musu irin wannan aiki Allah ya saka mishi alkhairi fa inna Allah amarna bil adli yace abin da yasa muka mun zo magana akan su muke tantance magana shi bai magana irin ta ƴan hargido ko irin yadda mu yanzu idan mun tashi mu mutun raddi a wannan zamanin to sai a ce mishi ma jahili ne ko dan iska ne ma ko batacce ne ko zindiki ne hali kuma duk ba haka bane ba za a iya fadan abu na adalci ba in an ji wannan fadan na adalci ma sai a ce mudahana yake sai a ce ai ba ma raddi yake Ibn Taymiyyah shi baya yin irin wannan abin da mutanen zamanin nan suke shi raddin shi na adalci ne na ilimi ne na kuma nuna sanin wato lagwan ilimi da dattaku na magana yace Allah ya umurce mu da adalci wa amarna an na'dila bainal umam ya umurce mu da mai adalci tsakanin al'ummomi kamar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma da yace ga manzansa wa umirtu li a'dila bainakum an umurce ni da nayi adalci tsakankaninku wa qala ta'ala kuma Allah yace kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi li yahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi yace mutane sun kasance da can al'umma ce guda daya sai Allah ya aika manzanni da annabawa su yi bishara su yi gargadi kuma ya sauka da littafi tare da su da gaskiya dan su yi hukunci tsakankanin mutane akan duk abin da ake sabani hukunci kuma na nufin adalci wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist mun yi jiye ce mun saukar da alqur'ani littafi mun saukar da kuma ma'auni na awon komai a auna shi bisa hasken shari'a mun yi haka dan mutane su tsayi akan adalci to abinda yake so duk sanda zaka yi magana akan wani ko wasu ko wata ka'ida ko wani tafarki to zama magana ce akan adalci magana akan adalci ko ba ta yiwa sai da ilimi akan menene ya malahum wa ma alaihi sai zama ka san abin da suke na farko ilimi na biyu kuma sannan kuma wato
a guje wa sarrai da son zuciya da fushi da kokarin a ramuwa ya zama babu ba ramuwa kaje ba ba revenge kaje dauka ba fansa kaje dauka kokarin ka kawai zama shine bayanin hakika bayanin gaskiya bayanin ilimi bayanin shari'a sannan kuma dole ne kuma a kiyaye irin harshen ilimi wanda malamai suka recognizing a urufin su na ilimi cewa wannan shine harshen ilimi ilimi na da irin harshen sa yana da language din sa ba wanda bai tafiya tare da tamuri ko zage-zage ko la'anta ko dabanci ko dan tashanci ko ko zance irin na asauka na dandalin hira ko na duniya gidan kashe ahu ko irin abin da ake na a ce bari a casa su duk wannan baya cikin lahaja ta malamai bai cikin lahajar malamai dan ba za ka ga suna haka a cikin daban su ba so da ka sai mutun ya kokari ya guje wa wannan to kuma duka asasin guje ma wannan shine ya zama akwai ikhlasi ya zama nufatarka shine bayanin ilimi don Allah to in kai haka sai ga Allah ya taimake ka a wajen harshen kai tsayu akan fadin abin da ya dace Allah ya kyauta malam yace faslun idza kana aslul imanil amali huwa hubbullahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa hubbullahi aslut tauhidil amali wa huwa aslut ta'alihi alladhi huwa ibadatullahi wa dahu la sharika lah fa innal ibadata asluha akmalu anwa'il mahabba ma akmali anwa'il khudu'i wa hadha huwa alislam yace in ya zama na cewa mun fahimci a bisa bayanin da ya gabata cewa anna wa idha kana aslul imani al amali wa hubbullahi asalin imani a aikace shine kaunar Allah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hubbullahi shi kuma kaunar Allah aslul tauhid al amali shine asali game da yima Allah tauhidi a aikace bautata masa wa huwa aslul ta'alihi shine asalin bauta ga Allah alladhi huwa ibadatullahi wa dahu la sharika wanda shi yake samar da bautawa Allah shi kadai ba abokin tarayya final ibadata asluha akmalu anwa'il mahabba domin ita ibada ita ce mafi cikan nau'o'in kauna ma akmali anwa'il khudu kauna tare da risnawa ga Allah ya zama ibadar da kake kana yi ne dan neman yarda Allah dan soyayyar bawa ga Allah kuma kana yi ne da risnawa a gaban Allah ba da jiji da kai ba wa zahu alislam wannan shine musulunci yadda da Allah da kaunarsa da dayan tashi sannan da bota ta masa kuma cikin jin cewa kai makaskanci ne kai fakiri ne kai mai nema ne a wurin Allah wa azamu dhunubi inda Allah ash-shirku bihi shi yasa kuma mafi girman zunubin da zakai ma Allah kai bawa shine shirka kai wa Allah tarayya da wani abu wanda ba Allah ba wani halitta cikin halittun Allah ko wani wali cikin waliyai ko wani ma wali wanda ba halama ba ma wali ne na gaskiya ba ko wani gunki ko wani abu da ka nema kake ganin cewa zai iya maka ko wani aljani ko wani shaki ko wani wahami naka ba o subhanahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ubangiji baya gafarta wa masa shirka duk wanda ya mutu yana shirka to ya shiga uku ya lalace Allah ba zai gafarta masa ba washirku minhu jalilun wa daqiqun wa khafiyun wa jaliyun shirka din tana da hadari kwarai a cikin ta akwai take fitowa karara da an ganta an san shirka ce mushriki ne wanda aga yana bautar kabari ko yana rusuna ga dutse ko yana bautar rana wannan an san mushriki ne karara amma akwai shirka boyayya daqiqun take boyayya wa khafi akwai take a wani lungu wa jali akwai take a fili kama fil hadisi kamar yadda cikin hadisi cewa ashirku fi hadhihi al-ummati akhfa min dabibin nabl shi shirka a cikin wannan al'umma ta fi buya fiye da tafiyar tururuwa fa qala abubakar radiyallahu anhu sai sayyidina bakari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idza kana akhfa min dabibin nabl fa kayfa nasna'u bihi in ya zama ta fi buya fiye da wato tafiyar tururuwa ya zama yake nan mu tsira daga bala'inta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ala u'allimuka kalimatan idza qultaha najawta min qalilihi wa kathirihi barin koya maka wata kalma wata addu'a in kana karanta ta ka tsira daga babba da karamar shirka qul ka dinga cewa allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga in maka shirka ina sani jali kenan, kuma ina neman ka gafarta mini wanda ne maka ban sani ba, shine kaman riya da take shiga cikin aikin mutum bai sani ba. Wannan hadisi mala ya danganta shi zuwa ga sayyidina Abubakar, sai dai babu hadisi da haka da wannan sigar. Abinda aka samu shine hadisi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wanda ke cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda Abu Musa yace wata rana wani mutum yace Abu Musa ya mana huduba, sai yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron shirka, fa innahu akhfa min dabibin naml, tana da hadari fiye da tafiyan tururuwa. Sai wani mutum cikin sahabbai a wajen mai suna Abdullah ibn Hazan sai ya miƙe da shi da Qais ibn al-Mudarib, suka ce to wallahi baka isa ba, dole sai ka fitan mana da hujja akan wannan magana taka, ko kuma za mu tafi da kai gurin Umar shine halifa a lokacin. Ma'azunun aw ghairu ma'azunin, za mu je sai an je gaban Umar ko an samu appointment ko ba a samu ba, wallahi sai an je gaban halifa. Sai ce musu me ya zafi, zan gaya muku hujjata, ku saurara. Hujjata shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya huduba ya gaya mana yace ya ayyuhan nasu taqu hadha shirka fa innahu akhfa min dabibin naml. Sai wani mutum ya ce mishi ya manzo Allah, ya za a yi mutsira daga shirka? Sai ya ce ku dinga fadan Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. To wahami ne ya samu malam sai ya danganta shi zuwa ga sayyidina Abubakar, amma wannan shine asalin abinda yake a cikin hadisin wallahu a'lam. Fa ma'lumun anna aslal ishrakil amali billahi al-ishraku fil mahabba, abu ne sananne cewa asalin abinda yake zama wato shirka a cikin aiki shine shirka a cikin kaunar Ubangiji. Qala ta'ala, Allah ya ce minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, a cikin mutane akwai wanda yake riko da wasu abokan tarayya da yasa wa Allah, yuhibbunahum suna son su ka hubbillahi kamar san Allah, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, alalin mu'mini suna son Allah so mafi tsanani. Fa akhbara anna minan nasi man yushriku billahi, kaga Allah ya bamu labarin cewa cikin mutane akwai masu ma Allah shirka, fa yattakhidhu andada ya riko da wasu abokan tarayya, yuhibbunahum wadanda suke kaunan su kamar yuhibbunallah, kamar da suke kauna Allah sun sa su tarayya kenan da Allah a cikin kauna. Wa akhbara anna allazina amanu, Allah kuma ya ga mana cewa mu'minai ashaddu hubban lillahi min haulai, suna kaunar Allah fiye da kaunar wadancan. Wal mu'minuna ashaddu hubban lillahi min haulai li andadihim wa lillahi, mu'minai suna kaunar Allah fiye da kaunar da wadancan mushrikan suke cewa suna wa Allah, kuma suna kaunar Allah fiye da kaunar da wadancan mushrikan suke ma guma kansu. Fa inna haulai ashraku billahi fil mahabba, kaga wadannan sun yi shirka da Allah cikin mahabba. Fa ja'alul mahabbata mushtarikatan bainahu wa bainal andad, suka sanya kaunar su abin rarrabawa da tarayya tsakanin Allah da gumakansu. Wal mu'minuna, su ko mu'minai, akhlasu dinahum lillahi allazi asluhu almahabbatu lillah, su sun tsantsanta addinin su wanda asalin sa shine kaunar su ga Allah. Falam yaj'alu lillahi adlan fil mahabba, basawa Allah wani kini a wurin kauna ba. Bal kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhim mimma siwahuma, ubangiji da ainihin manzansa sune abin kauna a wurin su fiye da komai. Wa mahabbatur rasul hiya min mahabbatillah, dama kaunar da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani reshi ne a cikin kaunar Allah. Wa kadhalika kullu hubbin fillah, duk wata kauna ma da ake ta addini reshi ce a cikin kaunar Allah. Wa huwa alhubbu lillah, duk wani abu da kake so mu'minai da kake so da nagartar su da kake kauna da kin da kake mummunan aiki, duka wannan reshi ne a cikin soyayya da kake wa Allah. Muna ganin bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu tashi a ci gaba da malamin ci gaba tattauna mana kamar yadda ya saba da yana ta yin reshi, kuma za a yi ta jin fa'idoji mabambanta da suka shafi ilmomi daban-daban a cikin wannan littafi nashi, kamar sauran littafin shi masu albarka insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.